بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke bamu dama a daidai wannan rana, a daidai wannan lokaci, a kuma wannan masjid na Madina da ke Labour Office a nan garin Jos, inda muke karatun wannan littafi mai albarka, Mukhtasar min Hajjil Qasidin na Ibn Qudama عليه رحمة الله. كما ركون ماكو يوم الله سبحانه وتعالى قد رداهم أمجل سمونهم سند ترى ونديدي شد قوات الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقمك زوى مدينة شكرة دبو إلى تريه دو لتلاتين ترى ونديدي دعشرين دعوكي قوات أكو ميلادير النبي عيسى عليه السلام دبو ديو دشاتكوات wanda har yanzu muna cikin babi na da yake magana akan huququl muslim wal rahim wal jiwar da dai makamantansu, wanda bab darasin ya kai mu ga haqqi na al walad da yake cewa wa amma huququl walad, wanda shine zai kai mu zuwa ga ƙarshen babin insha Allah ta'ala. To, kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan wata, muna satin sa na farko watan Rajab, muka ga ya kamata ni tsokaci kankani akan Rajab din, wanda Larabawa kan kira wasu ibadu a cikin sa da sunan Rajabiyya. Rajabiyat ana wasu ibadu da mutane sukan iya kirkirar su ko kuma canfa su a wannan wata mai albarka. Mun sani dai watan Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran. To, daga cikinsu kuma akwai arba'atun hurum, mana guda hudu masu alfarma, guda hudu uku a jere suke Zulqa'da da Zulhijja da Muharram. To, sai kuma wanda yake ya yi gaba kaɗan shi ne Rajab, shi ne wanda muke ciki yanzu. Waɗannan watanni masu alfarma wanda a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk wasu ayyuka munana, kama daga kisa, kama daga kwaci haƙƙin wani, kama daga cin mutunci, duk wani abu dai da ka sani, duk da cewa haramun ne waɗannan abubuwan a kowane yanayi na rayuwar ɗan adam, to amma samu wasu a waɗannan watanni, to yana da girman gaske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai sun yi ta tsokaci wajen haramta waɗannan abubuwa a cikin wannan wata, ko kuma baima waɗannan watanni kima da daraja, wanda zance da ya fi ƙwari, ko kuma zance da aka fi kai komo a kansa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana Zulhijja, wata ne na aikin hajji, wanda hajji kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka na musulunci, wanda kuma a cikinsa an haramta kai hatta tsuntuwa, an hana ka yi a lokacin aikin hajji a Makka, sai dai in kana da niyyar cikiya balle sata balle kuma wani barna mai girma watan Zulqa'da shine kafin Zulhijja sai aka haramta shi shi ma dan ka zamanto musta'id ka zamu shiri kuma ka samu hanya cikin nutsuwa da zai kai ka Makka don gudanar da aikin Alhajji sannan bayan an gama haji aka haramta Muharram don dawowa shi ma ka dawo cikin amana da kwanciyar hankali sannan aka tsallaka tsakiya aka haramta Rajab domin zuwan Umra na masu yin tsawiyin Umra su ma su samu nutsuwan zuwa su samu dawowa Ibnu Rajab Al-Hanbali ya kawo waɗannan hikimomi da Allah subhanahu wata'ala ya haramta waɗannan watanni an samo daga Abdullah bin Abbas yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya keɓe waɗannan watanni kuma ya sanya su haramun a yi laifi a cikinsu kuma ya girmama haramcin laifi a cikin nasu sannan ya sanya zunubi a cikinsu a'azam wa ja'ala al'amalu salih wal ajra a'zam haka kuma ya sanya aiki nagari da kuma lada mai girma in ka aikata aikin alkhairi a cikin waɗannan watanni masu girma saboda haka Rajab na daga cikin watanni masu alfarma masu daraja masu kima sosai saboda haka ganin hakan ya sa da yawa wasu sun kirkiri wasu abubuwa sun shigar mata daga ciki akwai abin da muka dauka a nan azumi da ake wajibta wa tsofi a ce watan azumin su ya kama alhali shi tsoho aslan azumin Ramadan ma an ajiye masa ba zai iya ba shari'a ta ajiye masa shekarai ma yayi tsufan da ya kai gaba za ka iya jure wa yunwa ta wuni guda ba aka ce ciyar da mutini kawai kullum azumin ka shine ciyarwa to ina ga kuma zo wani watan da bai zama wajibi ba a wajabta maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumtar wata cikakke in ban da Ramadan to kuma an ce mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana to saboda haka dole irin wayannan abubuwa suna maimaituwa to akan iya tunatar da mutane lokaci bayan lokaci sannan Rajab yana da sunaye watan Rajab yana da sunaye kusan 10 wanda Ibn Rajab ya kawo su akwai shahar ana ce masa shaharullah ana ce masa Rajab din kuma akan kara masa a ce Rajabul Mudar ana ce masa kuma Muttasilul Asinna ana ce masa Al-Asad ko Al-Ahab ko Manfas ko Mutakir da dai sunaye da yawa da aka bashi wanda cikinsa tun kafin zuwan musulunci Larabawa suna da wasu abubuwa da suka canfi na waɗannan watanni ɗin duka musamman watanni masu alfarma ɗin sukan iya jinkirta wasu zuwa wani lokaci saboda ra'ayin kansu wanda hakan bai dace ba a shari'a shari'a ta dora maka abu lokacin sa yayi sawa'un lokacin ya ma daidai ko bai ma ba zai baka wahala ko ba zai baka ba to bai dace ka daga wannan abun zuwa wani lokaci kaga in lokacin yayi kace zaka yi ba daga ciki akwai irin abin da Yahudawa kan yi lokacin da aka wajabta musu Ramadan suka fahimci lokacin zafi ne sai suka ce to bari su kai shi lokacin sanyi lokacin shakatawa za ma su yi kwana 60 suna yi su to kaga duk da dai sun yi da yawa wai suna ga za su burge Allah sai Allah ya ce baya su domin me abin da ya ce maka shi yake so ka yi kuma ya gwada ka ne ga za ka yi ko ba za ka yi ba to daga ciki akwai yanke-yanke da Larabawa kan yi a wannan wata shi ma don taqarrub ila al-asna daga ciki akwai fara akwai kuma atira waɗannan yanka ne kala biyu da an same su tun lokacin jahiliya shi fara'u sukan yi ne idan mutum ya sai dabba ta kai lokacin da za ta fara aihuwa to aihuwan da za ta yi na farko sai ce to wannan dabban da za a haifa zai yanka wa gunkinsa don albarkar abin da kuma za ta ci gaba da aihuwa shi suke ce mata alfara shi kuma al'atira yanka ne da sukan yi shi za a yanka ne za a yanka dabba ne kawai kowane iri amma ɗau jinin a zuba a kan wata dabba a wani gunki nasu shi ma don neman tabarruki to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا فرع ولا عتيرة في الإسلام فأنا مسلم في باب ونن كما دعاك تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأيوى تهبي ونن بياني كما سلوكة سنة حدثاء وعهد بالإسلام سيوان يكي تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم شو أي من ينكى أوات الرجب أجاهلية دوا سمنا سبات لسكن زمنا سيال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله واطيعوه معنى كيوة ألا ينكى أكون وطع باوي سي وطع كل كيف ونوطع نمتمم باع أكون وطع سو داكا karka kebe wani wata na musamman ka ce kai sai yayi zaka yi yankan a ciki a indai kana da niyan kai yanka da niyan samun lada a wajen Allah subhanahu wataala wannan abu ne mai kyau don Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wanda wannan shi yake nuna shi ana yin yanka don Allah subhanahu wataala zan yanka wannan dabba da niyyar sadaukar da namanta في سبيل الله كما بالي في بني وانا ايكن دني دون الله ني تقربي da shi ne tawassuli da shi dan yin wata addu'a dan neman wata bukata to shine da suka ware wannan wata na musamman to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi a kowane wata kowanne neman ba sai lalle Rajab ba sannan ku yi wa Allah biyayya ku yi wa Allah ta'a sannan akwai hadisi da yazo na Abu Huraira radiyallahu anhu da muka gabatar la fara'u wala atira to wanda wannan shi yana cikin Sahih Bukhari wanda ya kamata a ce ya fi kowanne wato muhimmanci da zaka dauka cewa musulunci ya hana kai yin wani yanka don zuwan wani wata kowanne shekara sai ya bayyana to musamman yin hakan yakan sa ya zama kaman idi shi kuma idi a musulunci mun san shi abinda idi ya tabbatar mana shine idul fitr wa idul adha so duk wani abu da zaka dauka in ya kewayo sai kai wata ibada a cikin sa to ka mai da wannan din ma idi misali ka riki wani wata ko ka riki wani kwana a sati misali wani ya ce ya dauki juma'a ko wani ya dau alhamis ko wani dai lokaci kai ka kudirta wa kanka in dai babu wannan abun a musulunci ka ce zan rika abu kaza rana kaza in ba wannan ranan ba ba za ka yi wannan ibadar ba to ya zama idi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tattakhizu shahran idan wala yawman idan yace karka riki wani wata ya zama maka idi idi shine kowanne duk lokacin da wannan watan ya zo sai nayi wani abu na ibada ko duk lokacin da wannan kwanan ta zo sai nayi wani abu na ibada to yin wannan ka mai da shi idi sabanin idin da musulunci ya zo maka da shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su gane su kuma nisance shi sannan mu gane cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rukun duk wani abu da zaka yi da sunan nau'i na ibada a daidai wani lokaci na musamman ko yanka ne ko azumi ne ko wani abu ko ma yadda indai ibada zaka yi indai ka keɓe masa wannan ranan sai a wannan ranan zaka yi to bai dace ba ya kamata ibadar ka ta zama a buɗe take kuma duk lokacin da ka samu dama zaka yi indai wannan abun ba wajibi bane na shari'a kuma bai ajiye masa lokaci ba kai ne kake so ka yi ka sa wa kanka to ba laifi bane a shari'ance dan ka sa wa kanka zaka yi wani abu na ibada wanda yana da asali a musulunci kai ka dauke shi nafila to ka iya sa masa lokaci ko lokaci ka samu dama ka yi amma kar ka ajiye masa rana har ya zamanto ka lazimta wa kanka in baka yi shi ba sai zama maka damuwa to ka mai da shi nau'i na ibada na wani yanayi da daban kamar shafa'i da wutiri ne misali ba da misali da shi wani yana ga in bai yi shi ba kamar bai yi salawatul khamsa to duk yanda aka yi yana jin kamar ya samu wani tawaya ko kuma wani
gazawa a cikin ibadarsa ta wannan wuni. To kaga yin hakan duk da cewa hirfi ne da dace da dagewa a kanka ga kana yi abu ne mai falala, amma kudurta haka a rai ka ji cewa dan baka yi ba kamar ka rasa wata farilla ko kuma ka ji wata damuwa ko wani abu makamanci wannan, to zai iya shiga babin wato mai da shi mai da abin da ba farilla ba farilla. To Allah ya sa mu dace. Sannan mu gane cewa shi watan Rajab ba laifi ba ne ka yi wasu ibadu a ciki matuƙar baka ɗauke su a matsayin wajibi ba ko kuma baka ɗauke su a matsayin abin da kowane Rajab ya zagayo maka sai ka ware wasu anwa na ibada daban ba. A'a, ka dai sa wa kanka watan Rajab kamar yadda magabata suka ɗauke shi, wani yana cewa watan Rajab miftahu ashhuril khair, lalle mabuɗi ne na watannin alkhairi. Shaharul, wani yake ce masa Rajab shaharul zara wa Sha'ban shaharul saqi wa Ramadan shaharul hasad, ma'ana watan Rajab wata ne na shuka kamar wata ne na shuka, yana kamanta shi da yanayin rayuwa lokacin damina. Yace watan Rajab kamar wata ne na shuka, watan Sha'ban kuma na shayar da abin da ka shuka, watan Ramadan kuma na girbar abin da ka shuka. Wani yace masalu shahri Rajab yace ka masalu bih wa Sha'ban kuma ka masalil ghaim wa Ramadan kuma ka masalil qata, yace watan Rajab kaman haji kaman tasowar iska ne wanda in kana wasu garuruwa kaman kasashen gabashin Najeriya sosai irin su Maiduguri da sauransu kan ayiruwa za ka ga ana wata irin iska mai ba da alamar ruwa zai zo. Daga nan yace Sha'ban kuma wata ne na hadi, sannan Ramadan kuma wata ne na saukar ruwa, kamar da yana so ya kamanta maka cewa watan Rajab wata ne na shiri, kana tinkarar wasu watanni masu alfarma da za su tinkare ka, wanda daga Ramadan ana yin Ramadan, Shawwal zai zo, Shawwal na zuwa, sai Zulqa'da, sai Zulhijja, kaga duk waɗannan watanni ne waɗanda akwai alkhairai da yawa a cikinsu. Sai yake ce maka shi Rajab kaman shiri ne, Sha'ban kuma in ya zo ruwa ya sauka, hadiri ya taso, sai kuma Ramadan ruwan ya sauka, ma'ana watan alkhairi da falala da Allah ya sifanta shi da cewa tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha. To wannan duka dai yana nuna mana muhimmancin Rajab, amma bai nuna maka cewa ka kirkiri wata ibada wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da kai ba, kuma bai nuna ka jingina wata ibada musamman ta azumi ga wasu nau'i na mutane kamar tsofi a ce an ba su dama watansu ne na su yi azumi, wani tsohon ma a matsa masa har inda in aka ga yana cin abinci ya zama kamar ya yi wani aibu a rayuwa. To wannan ta'azib ne, azabtarwa ne, bai kamata ba. Yana da kyau kowane abu na shari'a mu ajiye shi a bigirarsa. Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka ya kuma ba mu ikon amfana da kowane wata ma in ya zo da ayyukan alkhairi. Za mu koma cikin littafinmu kamar yadda muka saba. Malam ya ce wa amma huququl walad, ya ce haƙoƙin ‘ya’ya, ma'ana kenan ka sani ‘ya’ya ni'ima ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba da wannan ni'imar ga wanda ya so. Shi ya gaya mana cewa ya habu liman ya sha’u inasan wa ya habu liman ya sha’u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha’u aqima, ma'ana Allah yana yin kyautar ‘ya’ya maza ga wasu, wasu ‘ya’ya mata, wasu ya haɗa musu maza da matan, wani kuma a bar shi haka ba ‘ya’yan, namiji ba yi da shi duk hanyar da ya bi ya samu ba zai samu ba, mace ba ta da shi duk hanyar da ta bi ta samu ba ta samu ba, haka Allah ya ga dama. To in Allah ya yi ka haka ba ka da wani abin yi fa sai haƙuri, kamar kuɗi ne, wani duk yanda ya neme su ba zai samu, wani bai wahala ba zai samu. To kaga dan ka samu ba wayanka ba ne, dan baka samu ba kuma ba gida dancinka ba ne. To haka ‘ya’yan, duk da cewa mu ‘yan Adam mukan ɗauki ‘ya’ya kamar ɗawainiya ne, wahala ne, ƙunci ne, damuwa ce, wannan kuma ya faro tun can tun bacin farko-farkon duniya can can shi yasa lokacin jahiliya wasu sukan kashe 'ya'yansu maza wasu su kashe mata wasu duka mata wanda aka mutu za su kashe sukan kashe mata wai don tsoron abun kunya saboda mace ba ta jaruntaka ba ta faɗa ba ta yaƙi su kuma lokacinsu ƙarfinka shi ne jarinta shi yasa an ce mutum matarsa na da ciki kullum a zulumi yake me za a haifa shi ne zulumin ana aihuwar mace kuwa shi kenan yana cewa uwarta ba ni ita nan ta san me za a yi kawai ta san kashe ta za a yi sai je tona rami kawai ya binne da ranta wani daga cikin sahabbai ya musulunta ya taɓa yi wa ƴarsa irin wannan shi yasa ana zaune wata ran kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya fake da kuka abun yana yawa wata ran dai Annabi ya tambaye shi me yake sa ka irin wannan yanayin sai ya ce wallahi na kan tuna ƴata fil jahiliya da na taɓa binne ta ta yi wayo ta yi komai har ma ya daina tona rami in ya yi gumi ita take ba shi hankici ya shashare ba ta san ita zai sa a ciki ya binne ba ya ce yakan tuna wannan abu shi yasa yake firgita yake jin zafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa musuluntar da ya yi da tuba da ya yi duk ya wanke wannan to ala kulli hal dai wasu kuma sukan kashe maza wai saboda talauci sun mutu yawa to mu ma yanzu muna da irin wannan wanda za ka samu wani ya saki matarsa kawai saboda tana aihuwa ta aihu yanzu ta sake aihuwa an jima ta ce ni fa ba wannan ne damuwa ta ba ka ga ya nuna shi da dabba ɗaya suke kai gara dabba ma dabba bai taɓa saduwa da 'yan uwan ta ce bai so ta aihu ba so ala kulli hal mu dai sani in Allah ya maka ni'imar ƴaƴa ka gode masa kuma kowane ɗan adam da arzikinsa yake zuwa ba wanda yake zuwa ya makale maka don ka wahala a sai dai mas'uliya ce ka yi abin da za ka iya ka bar wa Allah sauran wani yana nan da kuɗin yana son ƴaƴan ya rasa saboda haka ashe in ka san haka to ka gode wa Allah kuma ka sani in ya baka ya baka ɗawainiya lallai ya baka ɗawainiya domin ya baka amana kuma zai tambaye ka akan wannan amana san da ya zo duniya kai ka san ya zo duniya ba tare da wani aibu ba ba tare da wani ɗabi'u munana ba ba tare da kaza da kaza ba to yi iyayenka ka ga cewa ya rayu rayuwa mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana kullu mauludin yuladu ala fitra kowane ɗan adam akan halicce shi da imani da sanin Allah sai ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani cikin kaga ya zama ba Yahudi ko ba Nasari ko ma wani irin addini kaga ya runguma to daga iyayensa ne kinan sun yi sakaci wajen kiyaye ɗabi'ar farko da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a kai saboda haka kai iyayenka kaga cewa ɗanka ba ka yi sanadiyar lalacewansa ba kuma ka ƙi shi ne insha Allah ya zama nagari ka so shi kuma in kai sake ya lalace domin ba a duk wanda kaga ya zama wani ko ya yi wani abu na bajinta to in ka duba baya ba haka kawai ya samu abun sakaka ba to babu wani abu sakaka da yake zama mai kyau kowane abu kaga ya yi kyau to an wahala an kuma ɗawainiya an yi ɗawainiya a kansa malam ya ce fa'alam annahu lamma kanat istiba' tamilu ila alwalad lam yahtaj ila ta'kid alwasiyati bihi yace kasancewar ɗabi'un mutane suna son ƴaƴa a ɗabi'ance in kaga mutum bai so to ya kauce wa ɗabi'a kuma ba wai ɗabi'ar bai so bane a ɗabi'ar nauyi ne bai so to saboda haka in har kana son abu sai malam yace baya buƙatar amma wasiyar lura da shi ai kowa na son kuɗi وتحبون المال حبا جما kuna san kudi sosai inji Allah kuma duk wanda ya samu kudinsa ya san yadda zai kiyaye shi yau in gidanka ba sakata kana kwana lami lafiya ka tashi da zaran harka ta so mai kyau zaka ce anya kofar nan ba za a gyara ta ba in an yi sakata ɗaya ma zaka zo ka gaba ta yi kai kana bacci ma wani zai taso ya ce yana jin kamar kofar nan tana motsi sai zo ya kulle. Wani bayan ya kullan da wani a waje kuma da ya ajiye yana kwana yana lura da kofar. Diddan me kar a zo a taɓa wannan kuɗin. To kana wa ƴaƴanka kiyayewa da lura don kar su lalace. To malam ya ce kasancewar abin da kake so baya buƙatar amma wani dogon wasiyar wai ka lura da shi. Kai da kanka za ka lura da shi. Illa annahu qad yaghlibu hawa alwalidu lilwalad. Yace sai dai wani lokaci san rai irin na uba yakan hau kan ɗan, ma'ana sansa ya yi yawan da ba zai iya kuma ɗora shi akan hanya. Wani lokaci san in yayi yawa to sai ka kasa ɗora shi akan hanya. Duk abin da kuma ake so a yi masa don ya dawo hanyar sai ka ɗauka an tsane shi. Amma magabata za ka samu tarihin manya-manyan sarakuna da masu mulki da masu daraja sukan nemo wani na musamman ko su aika ƴaƴan nasu wani wurare don a musu tarbiya, a musu kuma a ɗora su akan hanyar da ana ganin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala an sun bi za su zama nagari. Sai ce fa yatruku ta'limahu wa ta'dibahu, saboda san shi sai ya kasa koyar da shi addini ya kasa ladabtar da shi ya ɗora shi akan hanyar da ta dace. Shi ta sai ka ga yawanci masu mulki ko manyan maluma ko wasu abubuwa dai wanda sun shahara kaɗan ne sukan iya dawowa su waiwayi ƴaƴansu su ɗora su akan hanya. La'alla wani kuɗi ne da shi yana da to ɗansa ne zai wahala tunda ya tara wa ɗan. To in fa ba ilimi ba tarbiya kuma aka samu duniya to fa ba yanda za a yi da kyau. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni'mal malu salih biyadi rajulin salih, shi san barka da kuɗi na gari a hannun mutum na gari, domin zai ajiye kuɗin a inda ya dace. To in ko baka da ɗa na gari ko nawa ka tara masa to ba za a jima ba za a nemi kuɗin a rasa. An yi masu kuɗi da dama ko a garin nan an sun tafi sun bar ƴaƴan yau ba su ba labarin tamkar ba a yi su ba, kai ka ce ba su da sauran zuri'a. Saboda ni ba su bar wasu ƴaƴa wanda za su gyara abin da suka dasa ba. Saboda haka yi ƙoƙari ka wa ɗanka tarbiya musamman ta addini, ka ladabtar da shi sanin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma abin da kake da shi ka nuna masa kai ma fa ba gadan su kai ba, kuma shi ma Allah ya yi da rabonsa zai samu. To shi kenan daga nan zai dage zai san kuma me ya kamata. Amma ka nuna masa ka tara ba sai ya wahala ba, saboda haka shi ma ba zai wahala ba. Kuma kullum irin waɗannan ƴaƴan su suke fatan ka mutu don kawai suna ganin rayuwarka ka tare musu abin da ka riga ka tara musu, sai ka mutun ne za su same shi. وقد قال الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. Allah ya kira mu'minai yace ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta. قال المفسر معناه علموهم وادبوهم, ku koyar da su ku ladabtar da su. Kuma da aka ce ahal ya soma daga iyali, a farkon aure aka ce ne alayka bi zati din, ka nemi mai addini cikin mata. Macen da za ka aura ka tabbata tana da addini, to ita za ta damu da tarbiyyar ƴaƴanka. Duk macen da ka aura ta damu da kanta, me za ka mata, ya za ta ji daɗi, kuma ta haihu ba ta san ta kula wannan ɗan ba ta gyara shi, to nan ma fa da aiki ja. Domin duk makarantun da za ka sa shi dole ya dawo gida a lura da me ya yi, me aka koya masa, me ya iya, me bai iya ba, ya yake, ya zai, da sauransu. In ba ka da uwar da ka tanada wa ɗan za ta kiyaye shi ta lura da shi ta ɗora shi a kan hanya, to duk ginin da za ka yi fa sunansa rusasshe, saboda ta fi zama da su a kanka. To shi yasa ake so ka nemo mai addini. In ka nemi mai addini to ba ka nan za ka lura da su, kuma abin da ka ɗora su a kai za ta yi ƙoƙarin ta ga cewa lallai suna yi. Amma in ka samu mara addini duk abin da ka ɗoro ita mai za ta ƙirƙiro illolin abu ko matsalolin da suke tattare da abu. Burinta kawai tare a gindinta suna taya ta gira suna ɗibi mata kyawun baka nan. ko ma ta tanadar musu abin da su ma za su shagaltu da shi ba ruwansu da Allah ba ruwansu da sanin Allah Allah ya tsawata shi yasa yana da kyau duk abin da kaga musulunci ya ce yi shi to wallahi a cikin sa akwai alkhairi da yawa wani ka damu da kyanta kyan ma sai zai bace babu shi ba kuma babu shi bane sabo yau da gobe ya sa ya ji sace maka kai sai dai wani hango ma ko riga ce kake sakawa sai dai wani ya gama kyanta in ta dade kana sawa kai kai kana sa ta ne kawai dan ka rasa wata wani kuma in ka sa sai ka burge shi to haka mace in kyan kawai ka duba to haka za a kai wani lokaci amma ka duba addini to za ka ga kullum shi addini ƙara ƙayata wuri yake ƙara ƙayata abu yake Allah ka sa mu dace to sannan an haifi ƴaƴan su ma kar ka ta kankance ka dage bayan ka sama musu uwa kuma ka ƙara dagewa ka ga cewa lallai ka dora su akan hanya wayan bagi lil walid an yuhtina isma ibnihi yana da kyau ka kyautata wa ɗanka suna ana sa ran yabo wannan sunan ana sa ran ya zama ne wannan sunan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya caccanza mu wasu sunaye ai da aka ji sunayensu ba daɗi ko kuma sunayensu zai iya zama wani iri daban sai ya canja musu akwai wata mata ana ce mata Asiya ma'ana wai mai laifi mai sabo sai annabi ya canja mata ya ce anti jamila ma'ana sunanki jamila daga yau sannan akwai matarsa Zainab bintu Jahash da sunanta Barra ma'ana suna ne da yake nuna kuma tsarkakewa sanan duka bangare biyu ba a so sunan da ya fi tsarkake mutum ya nuna shi na gari ne shi ma ba a cika so ka sa wa mutum ba haka sunan da ya duka muni to kar ka ɗauka ka sa wa ɗanka wani kawai sunan zai mai daɗi ne a baki kaga wani wata ya teka ji wani sunan wata wai jarada kaga jarada ai fara ce wani ya sa wa ɗansa haka ya sa haka to wata kuma sunaye ne ga sunan dai wanda inda za ka kira mai sunan da asalin mai sunan ya kunsa da yarensa sai ya ji kamar ka ci masa mutunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wa Zainab bintu Jahash suna daga Barra bintu Jahash zuwa Zainab bintu Jahash to haka nan dai mun karanta adabul mufrad yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya caccanja sunayen mutane wani saboda jin dadin ya musulunta da son annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa kansa suna abdur rasul sai annabi ya ce abdu rabbir rasul kai annabi ba Allah bane saboda haka kai bawan ubangijin manzo ne da shi ya ce shi sunansa bawan manzo sai aka ce a canja shi dai yana da kyau dai mutum ya nemi sunaye masu kyau ya rika sanyawa ƴaƴansa musamman yanzu zamani ya zo na san suna irin wai suna a ji sunan ɗanka ya yi daban unique suna haka dai a ganka daban haka sunan ɗanka wani iri duk anguwar ba mai irin sunan shi wanda yake kwakulowa ya nemo ko yana da ma'ana ko babu wani ko da ba yi da ma'ana zai ta kokari dai ya ga cewa wai an juya masa ya yi ma'ana to ayin abu bai da ma'ana sunan shi bai da ma'ana to yana da kyau dai mutum ya kyautata wa ɗansa suna wa ya'uqu anhu kuma ya masa yanka inda hali Allah ya wadata ka kai masa fa idza balaga sab'a sinin amarahu bis salam in ya kai shekara bakwai ya sa shi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koyar da ƴaƴanku sallah suna ƴaƴan shekara bakwai ku da ke sun kai goma wanda yake nuna a wasu wuraren ƴaƴa kan balaga a shekara goma so saboda haka dai yaro ki yana karami kenan wannan yana nuna a koyar da shi al'amuran addini ba wai sai lokacin da ya kai a rubuta masa lada ko zunubi lokacin za a ce koya ba lokacin zai iya bashi wahala to amma in ya koya yana karamin tun baya tun yana yi ba ladar har zai kai lokacin da ya saba kuma ya kai kuma level din da za a rubuta mishi lada wa khatanahu kuma ai masa kaciya fa idza balaga zawwaja in ya balaga ya kai sinnin a masa aure to a masa aure domin aure shi ma wata kariya ce ga ƴaƴa wata daraja ce mai girma to kuma duk lokacin da ɗanka ya kai level ɗin da kana ganin ya kamata ya aure to ya zama kana da an ɗora shi a wani hanyar kuma da zai iya riƙe auren kare zama kawai an masa aure bai san kuma yanda zai rike auren ba ta hanyar sana'a ta hanyar zamantakewa da makamancin wannan almuhim haƙoƙin ƴaƴa yana da yawa akan iyayensu kuma mu sani amana ce Allah subhanahu wata'ala ya dora mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatihi saboda haka kowa za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo kuma yana da kyau ya kiyaye wannan kiwon kada mu rika barin ƴaƴanmu suna rayuwa takaka mu yi iyayen mu mun san cewa komai na Allah ne to amma yi iyayinka kar ka zauna ka ce wai bakin da Allah ya zaga bai hana shi abinci kai ma ka san ba a zauna kake ba abinci yake zuwa to tunda ko haka ne shiriya ta Allah ne amma kai ma ana so ka bada wata gudunmawa shi yasa Bahaushe yake cewa wai sai Allah kiwo yafi sai Allah dana ma'ana wai ka dage kai wani abin kirki game da ɗanka ko game da wasu al'amura na rayuwa ya fi ka naɗe hannunka ka ce Allah na nan an ka naɗe hannunka komai zai iya faruwa kuma Allah zai iya tuhumarka saboda haka dai mu yi kokari mu ga mun yi iyayenmu inda kowa na iyayensa to da an samu ƙarancin lalacewar yara to amma sai zamanto muna da sakaci su dewa wani uban bai san ma inda ƴaƴansa suke ba shi kawai ya haife su shikenan ina yaron ka wane ce wai sai gaya ma fa with full confidence of it wai sai ce ma ni kwana uku ban gan shi ba yana nan ma kuwa ni ba ba na ganin shi ba wani na nan kuwa kaga wannan ya nuna matukar gaya a sakaci to saboda haka yana da kyau wallahi mu ji tsoron Allah amana ce Allah zai tambaye mu lalacewar yaranmu ya yi yawa ta inda abokan zamanmu mun zama abun dariya a wajensu musamman a garin nan yana da kyau a ce wallahi mun yi wa kanmu karatun tanisu mun ja ƴaƴanmu a jika mun ɗora su a hanyar da ya kamata dukan sai mana yawa mu ba a taimake mu a gwamnati ba mu ba mu taimaki kanmu kuma daga ƙasa ba shikenan an bar mu kawai mun zama kara jiji muna rayuwa kamar dabbobi duk inda ka ji harbowa da tsare-tsare sai ka samu ƴaƴanmu ne wani kuma ya san ɗansa na yi in za a zo tuhuma zai ce ban da ɗansa kuma ya sani to kaga bayan da za a gyaru kenan Allah ya tsawata mala ya ce wa amma huququl muluk fa an yut'imahu wa yaksu wa amma huququl mamluk ya ce haƙƙin waɗanda kake mallaka na ƙasa da kai ba lalle su zama ƴaƴanka ba domin an yi maganar ƴaƴa da farko wajen lura da su to lalle wajen ciyar da su da ɗaukan ɗawainiyarsu tufatar da su duk yana wuyanka kai ka san wannan ya ce to wanda suke ƙarƙashinka suna ma aiki mun karanta a babin a adabul mufrad irin waɗannan matsaloli hatta abin da za ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zama iri ɗaya ne da na waɗanda suke ma aiki ya zama tukunyarku iri ɗaya ne za a ɗiba ma a ɗiba musu in ya shiryo ma abinci ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna ku ci tare in ba za ka iya ba to ɗiba mata irin wannan domin shi ma mutum ne kamar ka yana so ya ji daɗi yadda kake so ka ji na'am idan ɗabi'a ta rai ko kuma yanayinka ko kuma yanayin jama'ar da kuke tare lallai bai baka dama ku ci taron ba to dai yana da kyau ya zama shi ma nashi abinci ne mai ma'ana abinci ne mai kima kar ya zamanto abincinsa a wulakance naka kuma cikin daraja wani sai ga hatta masu yi masa abincin ba su samu daman su in ba su ci wannan ba ko su ci wani mai daɗi ba amma shi dai ya yarda da yadda za a yi a masa mai daɗi kai wani hatta a gidansa tukunyarsa daban ne ta kuma gidan daban ne in sun yi magana ce wani gidan ma ba su samu wannan ba ito amma dai tunda kai Allah ya baka yanda zaka yi to yana da kyau gidanka ma a samu da dan kyau liyum fi sa'atin min sa'atihi mai kudi ya ciyar gurgurdan kudin sa aka ci kana da kudi dole gidanka a ci mai dadi ya zama dole umurni ne na Allah wa man qudira alayhi rizquhu fa wannan jibin ma a jahun ba wanda kudinsa bai da yawa shi ma ba a ce maki ma yake ni fa ba ni da shi sai ku san yanda za ku yi a shari'a ba ta ce ka yi aure ka ce wa gidanka ku san yanda za ku yi ba mana ko sata su yi kenan a aka ce falyun fi min ma atahu Allah yayi gurgurda yanda Allah ya bashi din mu an samu a jidadin ba a samu a hakura to wannan shine rayuwa to kana da ma'aikata yace fa an yutimahu ka ciyar da shi wa yafsu ka tufatar da shi wala yukallifuhu ma la yutiq kar ka dora masa abin da ba zai iya ba ka bashi aikin wahala da ka san zai wahala wala yanzuru ilayhi bi ayni al-izra kuma ka daina masa kallon wulakanci kallon raini kallon cin mutunci kawai dan bayi da shi ka dauko shi aiki kuma inda na faɗa kwanaki ne dole da talaka da mai hali dole suna wa juna hidima ne ba wai kawai wani na taimakon wani bane in dai abu zan yi ka biya ni to na taimake ka ne ka taimaka yau zan kwashe ma shara to ba ni da shi ne na kaskantar da kai na in kwashe shara kuma ka biya ni a mutunci dan kai din kana ga ka fi karfin ka kwashe shara kuma Allah ya sai ya dora ka a kaina na in kwashe ma to biya ni wannan shine rayuwa ka kira ni ma gadi ya zan kwana ban yi bacci ba ina lura da gidanka to wata yayi biya ni dan ba za ka iya ba to kuma dan ka biya ni baya nuna ka min wani bajinta a aiki ne ka biya ni to fa ni bajinta a ciki to wanda mu kullum mai kudi shi gani yake duk abin da ya ma ya taimake ka kai kuma ba abin da ka masa kafin nan ba adalci don haka addini yace kar ka wulakanta wanda ka ji ka mutunta shi shi ma mutum ne kaman ka haka Allah ya tsara kuma wannan shine fitinar rayuwa da Allah yake wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun Allah yake mun sanya shashin ke zama fitina wa shashi ba za ku yi hakuri ba mana ku yi hakuri ku zauna haka wani ya fitini wani wani ya fitini wani to almuhim in ka fi mutum to bai nuna ka wulakanta shi kuma in ya maka aiki bai nuna ka nuna kai ka mai gata shi bai ma ba wa an ya'fu an zallatihi zai iya kuskure ka yabe masa ka dubi zaman Anas bin Malik da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 10 bai taba ce min dan me kai kaza ba ko dan me ka bar kaza ba malamai suka ce wannan yana nuna kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ladabi na Anas bin Malik domin kowannen su ya ba da gudunmawa mai ƙarfin gaske wajen zaman su shekara 10 ba wanda ya taba hantarar wani ba wanda ya taba ce wani dami la shakka dole zamantakewa na mutane a samu sabani balle wane ne hidima ne wane shugaba ne amma dai wannan yana nuna maka matukar kima ta zamantakewa akan samu mutane haka wani yanzu sai ka samu yayi aure da iyalinsa fiye da shekara 10 ba a taba jin kansu ba ba dan kuma ba sa saba wa juna ba a sai dan ana da kawaici shi kalmiskin yake cewa idza hafa akuka fa'fu an aw qata al-habla fa awtilan yace idan dan uwanka yayi ma kuskure kai masa afwa fa'fu anhum wastaghfir lahum kai musu afwa kuma ka nemi gafara ka nemi musu gafara haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kana tare da mutane dole su ma kuskure to ya fe musu sannan waliyatazakkarillah inda zalali nafsihi ya rika tuna Allah shi ma lokacin da yake nashi kurakuran ya tuna cewa yana buƙatar Allah ya masa afwa kenan in kana tare da wanda ka fi ma laifi to ya fi masa domin kai ma kana so Allah ya yabe maka lokacin da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu anha qazafi, baban ta Abubakar radiyallahu anhu ai ya dau alwashin wani daga cikin yaransa na ƙasa da shi suna cikin waɗanda sun yayyada wannan abu, yace ya dina masa alheri ya yanke alaƙa da shi. Amma Allah yake masa kai afwa ka yafi, har Allah yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku ne? To jin haka sai yace to ya yafi ya kuma yi gafara. To da haka, to da yawa wani za ka samu yaransa su masa ba daidai ba, ya yi alwashi, ya yi rantsuwa, ya daina kula su, ko kuma ya ma zai canja su ɗin su, ko kuma a'a haƙoƙinsu na sati kaza ba zai biya su ba, ko wani abu makamancin wannan. To duk wannan kuskure ne, ka yarda cewa kai ma fa ƙarƙashin lurar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kake, kuma baka masa abin da ya cancanta, kuma kana son ya gafarta maka. Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune yake ba wa sahabbansa labari na al'umman da suka gabata cewa an yi wani mutum mai kuɗi ne yana ba wa mutane bashi, amma in wata ya zagayo wane ya dawo da bashin, wane ya dawo, wane ya dawo, wani kuma ya zo ba da uzuri. In ya zo ba da uzuri, mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in mutum ya bada uzuri, fa naziratun ila maisara, ƙara masa lokaci la'alla ya iya biya. Shi ko wannan mutumin kawai kana zuwa an babu ka bada uzuri sai ce je ka an yafe maka. Ku shi yasa Allah ya ce wa anta saddaqu khairul lakum, wannan shi aka fi so. Mutum ya zo ka bashi bashi sati guda, ya zo ya ce maka wallahi har yanzu fa abin nan ba kanta, ka ɗan ƙara mun kwanaki, kuma ƙara mata kwanakin fa bai fa da garanti zai kawo a kwanakin, kai ka sani kuma. To amma sai ce to je ka an ƙara ma, eh nan ma ka yi ba laifi, amma mai Allah ya ce ka yafe masa yafi, wa anta saddaqu je ka ya zama sadaka na yafe ma, shikenan ka ga an huta. To amma wani ya bar wani ƙaton littafi a shagonsa, kullum shi yana duba shi ɗaya yana zuna yana nuna masa ga wani tarin kuɗi da yake bi, kuma su masu kuɗin ba su da shi, kuma babu jituwa saboda ba shi yana ganin yazo za ka tambaye shi ya guje ka da makamantan irin wayannan. Kai ka manta kai ma yanzu da za a dubo littafinka a gun Allah cike yake da wasu laifuka. To wannan mutum da yake wannan yafiyar ya mutu an zo hisabi an duba an ga ayyukansa ba yawa, salloli azumi da sauransu ba wani yawa, to yanzu ya za a yi da wannan? Sai Allah ya ce to ku dubi wani aiki ya fi wani abu ne yake da shi mai muhimmanci da za a dube shi da shi. Sai aka ce eh to dai shi mutum ne wanda a duniya yakan yawaita yafiyar masu bashi, mutane ba su da bashi ya yafe musu, ba su da bashi ya yafe musu. Sai Allah ya ce to ai mu muka fi cancanta da wannan sifa, muka fi cancanta da yafiya, saboda haka an yafe masa. To kai ma sai rika yafe wa mutane, baka san me zai biyo baya ba, musamman kuma wanda ka san bai da shi din. Matsalan mu ka san mutum bai da shi, shedan zai iya zuga ka, kifin zin na yafe masa goma wani zai zo goma wa. To in ya zo fa ai kana da shi ne aka zo, in ba ka da shi wa zai zo? Kuma kudin nan fa Allah cewa mun sa ku wakilai mustakhlafin, ku wakilan kudin ne, zai kudin mutum dubu aka baka kai daya a ga za ka iya taimaka musu? So almuhim dai kai ma ka rika tuno naka laifin, don haka ka rika yin afwa, raja'a an ya'fu Allahu ta'ala an, dan fatan kai ma Allah ya maka afwa. Allah ka yi mana afuwa, Allah ka ba mu ikon yin afuwa ga wanda ya cuce mu da wanda ma bai cuce mu ba. Duk inda muke da dama za mu iya isar da wani abu da ya shafi abin da zai wani namu zai ji daɗi, to Allah ka ba mu ikon yin sa, don hakan zai iya zama sanadi da mu ma Allah zai dube mu mun dubi talakawa bayin Allah mun taimaka musu kuma mu ma Allah sai dure mu ya taimaka mana arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ke masu tausayi sune wanda ne tausayi ke tausaya musu Allah ce to ku ji tausayin na kasa wanda ke sama ma zai ji tausayin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah duk wanda zai yayewa wani damuwa daga cikin damuwoyin duniya to shi ma Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin lahira wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawa ma dama al-abd fi auni akhi matikar bawan nan himmarsa da kokarinsa ya zai taimaki dan uwansa to mu yanzu ga wani yana buƙatar taimakon kokari kake ka sulale kar ma ya ganka kar ma ka yi ka ji labari sai ya gama galabaita an abun ya yi masa ke kashi kaga ko ban ji ba wallahi bayan kai kana jin ka sulale Allah ya sani saboda haka mu yi kokari dai mu ga cewa muna taimake keniya lallai mu ma za mu samu taimakon Allah subhanahu wataala babin da yake gaba wannan babin ya kare a iya nan sai kitabu adabul uzla ma'ana kenan uzla shine kebewa da rashin cakuduwa da mutane ka ware kanka wuri na zama ba ruwanka da kowa shin me matsayin haka a addini kuma me matsayin cakuduwa yau kana cakude da mutane ma'ana kowanne da kishiyarsa kowanne kuma da irin amfaninsa kowanne kuma da irin kallon da magabata suka yi masa kowanne kuma da irin falalar da addini ya tsara a kansa kuma yaya kamata a matsayinka na musulmi ya kasance tsakanin wannan da wannan din to wannan shine abin da zamu tashi akai insha Allah ta'ala sati na gaba abinda muka yi yau mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد